장비가 Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Jiragen yakin Isra'ila sun kai harhar a yankin Gaza da ke karkashin kulawar Hamas a ranar Juma'a bayan Gaza tsawaita matsayin da aka cimma ta dakatar da bude wuta a baya. Ma'aikatan lafiya a Gaza ta ruwaito cewa kalla Falastinawa 178 aka kashe yayin da wasu 589 suka jikkata. Dakarun Isra'ila sun ce sojojinsu na ƙasa da na sama da kuma na ruwa sun kai hari a wurare sama da 200 da suka kira maboyar mayakan Hamas. Tambayan da wani yarjejeniya ta kawo ƙarshe yankin da ake kira Khan Yunis da ke kudancin Gaza ya yi fama da hare-haren Isra'ila. Lamarin da ya sa mazauna yankin suka yi ta neman mafaka a cewar wani dan jaridar kamfanin dillancin labarai na Reuters da ke wurin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce barkewar sabon fadan zai ƙara ta'azzara matsalar matsalancin rayuwa da haifar da kalubale ga ayyukan jin kai da ake yi a yankin. Hukumar leƙen asiri ta ƙasar Ukraine ta tada wasu bamabamai a hanyar layin dogon ƙasar Rasha da ke can ƙuryar yankin Siberia. Wannan shine hari na biyu da dakarun Ukraine suke kaiwa cikin mako guda kan hanyoyin jiragen ƙasa da Rasha ke jigilar kayayyakin ayyukan sojinta, kamar yadda wata majiya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Juma'a. Wannan lamari wani abu ne da ke nuni da irin shirin da hukumomin Kyiv suka yi wajen kassara ayyukan Rasha a cikin gidanta tare da kawo cikas ga shirye-shiryen da Moscow ta yi na nesa da fagen daga. Majiyar wacce ta nemi a saka sunanta ta ce an tada ababen fashewa ne yayin da wani jirgin dakon kaya yake kokarin ratsawa ta gadar Shatov a yankin da ake kira Buryatia a Siberia da ke makwabtaka da Mongolia mai nisan dubban kilomitoci daga Ukraine. Jirgin ƙasar na Rasha ya kasance yana amfani da wata hanya ta biyu bayan wani hari da aka kai kwana guda da ya wuce wanda ya tilasta karkata akalar tafiyarsa. A karo na shida a tarihi Majalisar Wakilan Amurka ta kori ɗaya daga cikin mambobinta. A ranar Juma'a da yawa daga cikin 'yan Republican sun haɗa kai da takwarorin aikinsu na 'yan Democrat masu ƙaramin rinjaye suka sallami George Santos wanda sabon shiga ne a majalisar da ke wakiltar jihar New York ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Kwamitin kula da ɗa'a a majalisar wakilan a kwanan nan cikin wani rahoto da ya fitar ya gano cewa Santos ya karya doka. Masu bincike a matakin tarayya sun tuhumi Santos da laifin yin zamba, halalta kudaden haram da wawura kudaden yakin neman zaɓe da masu ba da gudunmawa suka tara, haɗe da samar da wani rahoton bogi kan yadda aka kashe kudaden yakin neman zaɓensa. Shi dai Santos ya musanta dukkan waɗannan zarge-zarge da jimillarsu ta kai 23. Ya fuskanci tsananin bincike da ya kai ga aka kunyata shi bayan da aka gano cewa ya yi fushin bayanan bogi don ƙara ƙawata karatunsa da ayyukansa da kuma tarihin ahalinsa. Kakakin majalisar wakilai Mark Johnson a ranar Juma'a ya sanar da korar Santos bayan da mambobin majalisar 111 suka kada kuri'ar amincewa da a sallame shi.
The clerk will notify the governor of the state of New York of the action.
Mike Johnson ke ne yake cewa a kawo majalisar ta wakilai zai sanar da gwamnan jihar New York dangane da wannan mataki na kora da majalisar ta dauka. Dukkan mambobi 114 da suka ki amincewa da korarsa ƴan jam'iyyar Republican ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a Pakistan ta nemi gwamnatin kasar da ta amsa wasu tambayoyi kan wani shirinta na korar 'yan Afghanistan da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba. Tana mai cewa ya zama dole hukumomin Islamabad su riƙa mutunta matsayin da aka cimma a Majalisar Ɗinkin Duniya kan kare 'yan gudun hijira. Yayin da aka yi zaman farko kan wannan takaddama, mambobin kwamitin da ke binciken shirin korar 'yan kasar ta Afghanistan sun nemi ƙarin haske daga gwamnatin tarayya haɗe da shugaban rundunar sojin Pakistan da ofishin kula da harkokin waje kan mayar da 'yan Afghanistan ɗin ƙasar su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba yadda yanayin tsaro ya kasance a cikin watan da ya gabata da masana suka ce ya kara tabarbarewa. To madalla, kamfanin Beacon Consulting da ke nazari kan sha'anin tsaro a Najeriya ya fitar da rahoton wata-wata kan yadda tsaro ya kasance a Najeriya a cikin watan Oktoba da ya gabata. Shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ya mana karin bayani.
To takaice dai shi wannan rahoton da muka hitar na watan 10 na shekara 2023 ya tattara alƙaluma na ababen da suka faru a ƙasa wanda suke da nasaba da tsaro, ma'ana hare-hare wanda ƴan bindiga ke kaiwa, faɗa tsakanin ƴan bindiga da jami'an tsaro, da kuma matsaloli waɗanda suke da nasaba da laifi wanda ake yi ma doka ko na ƙasa ko kuma wanda shafi da mantakewa tsakanin jama'a wanda ya kai ga matsala na tsaro. To a takaice dai abinda wannan rahoto ya nuna cewa a watan 10 an samu mace-macen ƴan ƙasa waɗanda ke cikin Najeriya mutum 1,127, kuma an samu satan jama'a don karɓan kuɗin fansa na mutum 518. Wannan kuma ya faru ne a ƙananan hukumomi guda 266 na cikin ƙananan hukumomin da suke Najeriya. To a takaice dai sai muka yi nazarin waɗannan alƙaluma a watan 10 da watan 9, shi ne waɗanda alƙaluman suke nuna mana an samu ragi ne ko an samu ƙaruwa.
Dr. Kabiru Adamu ya ce wannan sabon rahoton nasu akwai abubuwan da ke tayar da hankali a cikinsa, musamman a fannin tabarbarewar tsaro a cikin Najeriya.
To abin da ke tayar da hankali mallam Hassan, sai muka ga cewa alƙaluman, in ka hada shi da alƙaluman watan 9 wato watan Satumba, za ka ga cewa a bangaren mace-macen a cikin kashi 100 an samu karuwar kashi 93 da dan wani ɗayan digo-digo a kai, ma'ana kusan kashi 94 aka samu karuwar mace-mace a ƙasa a cikin wannan a cikin wata ɗaya kenan. Sannan idan ka je ga satan jama'a don karɓan kuɗin fansa, haka shi ma muka ga cewa an samu kashi 50 da dan wani digo a kai, sannan ka hada misali watan 9 kenan da watan 10. To a takaice dai matakan da jami'an tsaro suke ɗauka, akwai gyara, akwai buƙatar a diba a gani shin me yasa ake samun wannan karuwar maimakon a samu raguwa. Mutum 1,111 da wani abu a kai yanzan sun rasa cikin wata ɗaya, abu ne wanda ya kamata ya tayar da hankali.
To kowane yanki ne fi fuskantar ƙalubalen tsaro a Najeriya?
Wato mallam Hassan, dangane da inda muka fi ganin, in ka duba yankunan da ke Najeriya guda 6 inda muka fi ganin waɗannan matsalar na mace-mace da kuma na satan jama'a don karɓan fansa ya shafa, shi ne ɓangaren arewa maso gabas nan ne, in ka mace dangane da mace-mace muka fi ganin yawaitan matsalar a cikin watan 10 kenan. A takaice dai a wannan yankin na arewa maso gabas an samu mutum 433 wanda suka mutu a watan 10. Sannan na biye da shi ne ɓangaren arewa maso yamma wanda aka samu mutum 367, sai kuma jihohin da ke tsakiyar Najeriya inda aka samu mutum 113. To abin da ke da ma tayar da hankali fiye da komai shi ne idan ka zo ka hada ɓangaren nan yankunan na arewa guda 3, ka yi kokarin ka hada su da jihohin kudu, sai ka ga cewa kusan kashi 90 da dan wani digo a kai a arewa ne aka fi samun waɗannan mace-macen. Dan abin da aka samu a yankuna 3 wanda ke kudu da kai ma kashi 10 ba a cikin 100. To idan ka zo ka ware waɗannan, ka diba yankunan da ke kudu, sai ga a kudu maso kudancin Najeriya wato jihohin nan da ake samun mai nan ne aka fi samun mace-mace wato nan a wannan yankin an samu mutum 117 wanda suka rutu sai kuma kudu maso gabas inda aka samu mutum 38 sai kuma kudu maso yamma inda aka samu mutum 59 to a takaice dai abin da ya nuna mana ke
yaya mutum yake a fannin satar mutane da neman kudin fansa da kuma jihar da ke kan gaba a wannan bangare
da idan hukuma kuma dangane da satar jama'a don kafin kudin fansa shi ma haka arewa maso gabas ne inda aka samu mutum 253 sai kuma ka koma arewa maso yamma inda aka samu mutum 218 sai kuma jihohin da ke tsakiyar Najeriya inda aka samu mutum 41 shi ma haka wa'annan in ka zo kai jam'in su yankunan nan uku za ka ga cewa kusan kashi 98 arewa ne aka fi samun wannan matsalar satin jama'a don karɓar kuɗin fansa duka jiho yankunan nan guda uku da suke kudu kudancin Najeriya an kai jam'in su mutum 6 ne aka sake don karɓar kuɗin fansa a wannan yankin watan goma sannan idan ka zo ka diba kuma da ganin da yanda abin ya shafi jihohi to haka ma jihar Borno ita ce take sama wadda take da kusan mutum 100 uku da wani abu wanda aka kashe jihar Borno kai take gaba wanda kuma kasancewar ta sai kuma baya gare ta sai jihar Zamfara sai jihar Yobe sai kuma aka zo bayan wa'annan sai jihar Rivers haka ma an kaje ga satan jama'a dan kudin fansa ita jihar Borno take gaba baya ga ita sai jihar Kaduna sai kuma jihar Zamfara wa'anda suke biye da su so a takaice dai muna kira ga gwamnatin arewa da shugabanni wanda suke arewa ya kamata mu farga daga wannan yanayi wanda muke ciki a zo a samu haɗin kai yadda za a yi tuma wannan matsalar bi abu ne ta yadda hankali a ce a ƙasa ana samun irin waɗannan matsalolin sannan ya zan kashi 90 kusan yanki guda ne abin ya shafa.
To shin ko ta yaya za ka kalli irin kamuli da yan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu wurin tunkarar kalubalen tsaron da kuma abin da ya kamata ya yi domin yawa tufkar hanci?
Wato Malam Hassan dangane da kamun ludayin gwamnati yanzu dai akalla ta samu kusan wata 5 na dindindin wanda za a ce tana shugabancin ƙasa wanda kuma a cikin watannin nan guda 5 babu an samu mutum kusan 2,700 wa'anda suka rasu a karkashinta gaskiya ya kamata ta farga ta tabbatar da cewa alkawarin da ta yi ma ƙasa na cewa za ta kare 'yan ƙasa rayukansu da dukiyarsu to ta ɗauki matakai na tabbatar da wannan ba shakka bayan da ta shigo mun ga ƙarin to hare-hare wanda haddi bangaren tsaro suke kaima wayannan yan bindiga to amma kullun abin da muke faɗi shi irin wayannan hare-haren kai suna da muhimmanci amma ba za su iya magance matsalar tsaron ba kamata yi gwamnati ta fito da tsari wanda misali abin da Bature yake cewa framework na wanda zai dibi bangarorin nan guda 6 wanda ke cikin ƙasa tunda kowane bangare daga cikin guda 6 din nan akwai matsalar nasu daban wanda kuma ya kamata a fuskance shi da dabara a yi nazari a fitar da tsari wato framework ko a kowane yanki wanda zai baima gwamnonin da suke wannan yankin dama don su haɗa kai da ita gwamnatin tarayya a yi kokari a magance matsalar to abu na farko kenan fitar da framework na tsari wanda kuma har yanzu gwamnatin ga wanda take kan mulki bata hitar ba amma da magani abin da waccan gwamnatin take yi shine wannan gwamnati take kokari yi wato an ware kuɗi a karkashin shi wannan supplementary budget wanda aka gabatar an ware matsaro a cikin supplementary budget din ba bangaren da ya samu kudade da ba kuma bangaren tsaro to abinda muke gudu kara kuma gidan jiya kashe kudin nan ba zuwa samu cimma nasara ba kuma aka bi yadda ake tafiya haka abin zai faru kamar yadda na ambata a baya wayannan guda 6 mutum 6 wayanda suke da haƙƙi akan hada kan bangarorin nan guda 28 ko 9 wayanda suke cikin shi wannan harka na tsaro a ƙasa kamata ya su a muga ƙarin hadin kai tsakanin su tabbatar da cewa sun shigo da jihohi a cikin tahiyar don a samu a magance matsalar abu na biyu shine na uku kai shine magance matsalar tattalin arziki wanda ke addabar ƙasa tattalin arziki na da nasaba sosai da ko ingancin tsaro ko rashin ingancin sa dalilan da suke sa wayansu su shiga matsalar tsaro yana tahiyar shi yadda suke fuskantar kawunan su ne na wato dangane da tattalin arziki da sauransu to a karkashin wannan ya kamata gwamnati ta fito da matakai na rage tsadar rayuwa da ake ciki da yadda kamfanuka da suke tarihewa ana sa jama'a cikin rashin aikin yi da sauransu wannan zai taimaka abu na hudu shine daukan matakai na hana waɗannan kungiyoyi waɗanda suke daukan makamai kuma suke kusan iko da wurare a cikin ƙasa to ya kamata gwamnati ta dau matakai na hana su damar da suke da shi na walwala har yanzu bamu ga wani mataki ba da wannan sabuwar gwamnatin ta dauka wanda zamu ce a kai tsaye ya hana waɗannan ɗan bindigan damar walwala da suke da shi har yanzu suna da damar samun makamai da suke samu da suna da damar daukar sabbin mayakai suna da damar samun kudaden gudanar da ayyukan su to ya kamata gwamnati ta dau matakai na hana waɗannan ababen da na ambata abu na ƙarshe shine irin bayanai da ita kanta gwamnati take fitarwa don ya taimaka mata yadda irin haɗin kan da take samu daga wurin ƴan ƙasa wannan kuma yana nasaba ne da irin yadda take gudanar da ayyukan ta idan ƴan ƙasa sun fahimci cewa saboda su ake yi kuma ana hitar musu da jawabai ana samun haɗin kansu to za ka ga irin bayanai da na siri wanda gwamnati take samu wata abin da muke cewa intelligence zai inganta kuma za ta iya amfani da shi wurin tabbatar da cewa tsare-tsare take hitattuwa da su tsare-tsare ne wanda jama'a suke tattare da ita kuma zai taimaka mata sosai wurin magance matsalar
Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant, dake Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma bakon namu Dr. Kabiru Adamu na kamfanin Beacon Consultant. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gai da Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkamu da yau da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da dangari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen radio kan da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau Niyas ba Musa Azuka na Radio Niya FM binnin Kwani Jamhuriyar Nijar zalleka da ku garin Shetau dake cikin karamar hukumar mulkin Bazaga a cikin gundumar binnin Kwandi inda muka sadu da limamin garin na Shetau wanda ya bamu tarihin garin na Shetau amma ya soma da gabatar da kai ne.
Ni sunana Abdullahi Soli, na san da Shetau da asusi an ka taso.
Asusi bane waje.
Asusi da ada take cikin da hatta take. Sanan sanadiyar taso su rumzawa na garin mu saboda su a san ya sashi ga asbinawa ba su biya. Da ba su biya da tijin masu hankali suka ce to mutanen ƴan mu da taso kashe mu akai. Da ya alfi na san ka to amsa kuɗi sai ka tashi hankali fa ta faɗaci. Sun karti to haka na aka taso da asusi an ka taho ba aje ko ina ba sai tubbut nan tubbu aka shekara nan
tubbut ta wani waje ne
ita ko sai nan kauyen tawa take da an ka taso da can sai batodi ta nan kusan yamma ga zurari riko illal ummani ta da batodi da an ka taso ba aje ko ina ba sai nan ga zurawa nan da yamma ga zurawa nan mutane sun ka aje da an ka aje nan sai hakimin gazura ce su shiga cikin takarda ta yi suka ce a su ba su shiga cikin takarda ta sai dai ai musu saki bi daban
wace takarda
takarda ta san sama ta haraji su san talakawan hakimin gazura suka ce sai dai a ba su nasu hakimi yace shi ko bai rena to sun ka aje gari ne sai su zo cikin takarda ta yi daga sannan na sun ko hoshi suka taso su gode nan ga dan nan shi hakimin gazura sai ya aika kwanni an ka hawo doki suka yi an ka zo an ka iske uban sarki maliki sai mai ga wasu mazacen zarun mai da suke tarashi a Najeriya shi ko ya turo dogarai ne sai an ka tare su nan ku han gida an ka da za ku shiga Najeriya da su taya sanan shi to ku tsaya sarki ce a bari a tare ku da an ka tare su sun hakon nan sahiya ta waye sarki aiko wani shi ko dogari da shi yace a fada masa gobe a ga mu shi ya fito da kwani su ko fita da garin ga an ga mu da su ca tsakkuwa tun an wata kitabkin didi wannan kitabkin didi ta mutum bayi akwai wasu tsamiya nan na sun ga mu sannan sarki ya ce masa to yanzu raban ni inda tun bakin garin masa ta rigama da ku da hannun karkara garin ku ta amma tun da kun rigama da ku da nan to yanzu da nan haka ma ya ce da nan ya ce awo sai ce mishi to nan ba ishe ku ba ya ce to wanda ya ishe ku ya ce to shin to da nan ku ka ɗauki hannun ku da nan har tsakkuwar bajiji na ba ku izini ku taiku ku kama noma can shi shi an masa aka ce shetau
to ta kai alin misali shekaru na da tsawa
shekaru 220 domin
haƙin ni nawa an kai
kamar yanzu ga ana da shekara 133 tasuwa ta koyan gida 133 eh da tasuwa da tsohariya to haƙin mai wanda a tushe lokacin nan takarda aka ba suwa dangana shi dangana da ya aje sai an ka ba tajilani an ka ba takarda ta garkon gari daga jilani shikenan sai takarda ta koma ga mai gamo kaje da uku kenan ko daga mai gamo sai Abdu uban Malam Umaru daga Abdu sai Malam Umaru daga Malam Umaru sai Alhaji Kalli sai Ahmad daga Ahmad sai Alhaji Kalli shi ko Alhaji Kalli da an ka amshe mai sarauta sai ta koma ga Malam Umaru Malam Umaru ya shekara 27 da rikon sarauta Allah ya amshe shi butu mai gari Garba Umar dana ya kama shina da shekara 40 ba dai da rikon gari shi ko yarra yanzu ɗana Muhammadu Sani shi da shekara 13 da wata 2 cikin halin da ake yanzu ga dar kwasarautar gare shi ta wannan tashi hankali kai ne ai mana maganin shi na tsaro dangantaka da tsaro kanin mu da dai wadannan ta'adda su muke so Allah ya kama mana gwamnati ta kama mana na biyu muna buƙatar hanya ga ta mota da gaba gadi ta yoshi ta na uku da an ka samu makautan mu wata na mu ma a samar ita shi muka buƙata da fatan zama lahiya
duk ko ina aka kai aka je dukkan ga za a samu wajen
kenan muka ce ma dutsen nan shi ta wata da an ka samu tarihi wanda muke da shi mai gari marigayi Malam Garba ya tara mu talakawa ne yace mu yi kokari don Allah da mu kishi zo ci mai makano mu hanya ta mota da tsakar gari suka dauko addu'a su dutsen ga suka dauko halalan da tsokanin mu ana tare da makada da latrijin ne da samari maja karhi ana daukar dutse shi mai gari shi gayo abinci gida nai duk taron gari sai an ci an koshi sauran mutane wanda adadan hannu da shuni suna su yi abinci gida su ana kai gida mai gari an kara aiki sai mai gari sai jama'a ga kowa ta yata ku tsaya ai kowa ta abinci sai kowa ta abinci ya koshi kaga kenan wannan ita ma kokari na wanda mai gari na mai wannan waga kenan da biyu lokacin ba mu da makarantar lakwal nan kusa-kusan ga babu masallacin jama'a mai gari dan manga uban mai gari Umar Garba mai gari Sani shi dan mana masallacin jama'a ba mu jama'a a masallata babu shiga zura babu shi jema babu shi ambuta babu shi fari mai gari dan manga bi dan wannan masallaci mun ga sabo don kawai dangana aka sako asalin jama'a kaje bi kenan na uku makarantar lakwal an tsere magarin mu da makarantar lakwal tan harko mai gari dan manga ya kishi zuci mun zo ba zaga kura amsa ta maka mu na magari ya ambuta girma amma saboda mai gari ambuta ya lakwal sai ya faransa da shi da sojoji sai an kamar sa ta mutu kan kasa an kaje an ka dauko ta karata ambuta sai an ƙara ba su zaɗen su sannan mu ko aka kira mutanen sheton kaga da mu mun samu mun ji harshen turanci da tun farko ba a wannan abu amma da mun san turanci ba sai wanda shi mai gidan ambu da Alhaji Nuhu shi na jin faransi sai ya soje faransi sai an kame ta takarda ta sheton kasa sai aka dauko ta karata ambuta sai da an ƙara ba ambuta duka sannan an ka ba mu turana shi mai gari dan manga da shike latti na wanda a dake shi zuci an kon guda mana sai kai kwanni yaro yin sarki mariga sarki Alhaji Hassan yace ina son a ba mu makarantar lakwal annan an ka ce to bari mu kwana uku a shawara aka kwana uku aka zo dogari ana ce shi dan gurwal shi ya taho nan garin ya fada mai gari shi to mai gari ba ni goro an ba ku izini a makarantar lakwal sannan mu an kwana uku aka turo mutane an ce a tai a gwar ina za a yi sannan mai gari wuce gaba an koshe nan gaba aka azama makarantar lakwal kaga kenan shi wannan shi tuno mana wanga masallacin jama'a ya tuno mana makarantar lakwal shi zamanin mai gari garba
game da wannan matsalar ta hutar lantarki da matsalar makiyaya wanda mutanen garin Shetau ke fama da ita mun tuntubi magajin garin Bazaga domin shin irin matakin da suka dauka don warware ma mutanen garin Shetau wannan matsalar
dangane da wannan matsala shi wannan sanin kowa na cewa kunin din Bazaga baki dai tana fama da irin wannan matsaloli na tsakanin manoma da makiyaya saboda yan shekarun baya akwai tarihi mara dadi abubuwa sun ka taba faruwa kanin manoma da makiyaya to Allah ya yi iko ne ya sa da yan shekarun nan dai dangane da matakan da aka duka Allah ya kawo sauki a ko da yaushe tsakanin manoman da makiyayan ana gargadi ana waye mu kowa kai saboda shi kiyaye shi tsaye matsayin shi kowa darajar ta sana da wani sai a zamana lafiya
so mu samu fahimta kenan
insha Allah an so mu samu fahimta to sai dai abinda ba a rasa ba ka san wani bangare na musayin abinda muka gano shine wani bangare ya yi wani fahimta da abin da ake nufi don kare su manoma a koda yaushe dai su gari na suke kuma karshen ta ma har da su dai makiyayan na amma dai inda ta wajen manoma na to da dadewa aka ba samu wani abu ba to makiyayan su ne wani lokaci saboda zama daji saboda zama ta da dabbobi hankalin nasu sai dai sannan dai ya kawo abin da kan su ne a dubban matsalar
bangare da san ne tun ko ka dangance da matsalar rashin wuta kamar yadda sauran makwabtan suka so mu samu wuta su masu na roƙon neman ganin cewa su masu samu wuta na tarki.
Lallai hakan na suna da gaskiya saboda yanzu wutar lantarki bukata ce ta rayuwa wadda take in sun samu na ana son a same ta. To lallai na wannan waje ma muna nan muna bakin namu kokari saboda akwai masu hannu da shuri wanda sun ka nuna cewa kamar garuruwa waɗanda nisan su bai kai kilo biyar ba da hanyar da wuta ta biyu ana ya ai dosiya a yi musu branchement. To bisa ga wannan insha Allah mun sa garin Shetau da sauran garuruwa wanda zan mayan garuruwa na duka muna nan muna fama ganin cewa a ja musu wuta a kai musu insha Allah.
Masu sauraron mu a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda Aliyu Bangusa a zakar na radio ne a FM binnin kwanne jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.